Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Gwamnatin Taiwan ta faɗa a jiya sabar ɗinnan cewa za ta ci taron Foxconn, kamfanin nan mai girma a duniya da ke kera na'urorin lantarki, saboda zuba hannu jari ba tare da izini ba akan wani kamfanin kera na'urar kwamfuta na kasar China, ko da yake kamfanin na Taiwan ya ce zai sayar da hannun jarin. Taiwan ta bayyana damuwanta akan burin China na bunkasa masana'antar sarrafa na'urorin zamanin, tana kuma kara tsauraran doka na hana abin da take cewa China na satar fasaharta. Foxconn, babban mai bada kayayyaki ga kamfanin Apple kuma mai kera wayar hannu ta iPhone, ya bayyana a watan Yuli cewa yana da hannu jari a cikin kamfanin na China na Shinguwa Unigroup da ake takaddama a kai. Da yammacin ranar Juma'a, Foxconn ya ce a cikin wata takarda da aka shigar a kasuwar hannaye jari ta Taipei da kasar China, ya amince da sayar da dukkan hannun jarinsa a kamfanin Shinguwa Unigroup. Kwana guda bayan kazamin hari ta sama da Rasha ta kai akan Ukraine, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na dare na faifan bidiyo cewa an maido da wutar lantarki ga kusan 'yan kasar Ukraine miliyan 6. Duk da haka, ya ƙara da cewa ma'aikata suna nan suna aiki ba dare ba rana don daidaita wutar lantarki a ƙoƙarin dawo da zafi da kuma samar da ruwa ga jama'a. Mawuyacin hali da aka fada a cewar sa yana cikin Kyiv da yankin, da Vinnytsia da yankin, da kuma Lviv da yankinsa. Babban katsewar wutar lantarkin yana shafan wasu yankuna da yawa, ciki har da Dnipro da Dnipropetrovsk. Rasha ta harba makamai masu linzami sama da 70 akan Ukraine a ranar Juma'a, ɗaya daga cikin manyan hare-hare da ta kai tun farkon yakin, inji jami'an Ukraine. Harin ya taɓa wutar lantarki a birni na biyu mafi girma, Kharkiv, ya kuma tilasta Kyiv aiwatar da dokar gaggawa ta katse wutar lantarki a faɗin ƙasar, inji jami'ai. Zelensky ya faɗa a jiya sabar cewa ƙarin jari da Rasha ta zuba akan ta'addanci ya kai fiye da makamai masu linzami 4,000. Iran ta faɗa a jiya sabar cewa ƙarfin sarrafa makaman uranium ta ya ƙaru zuwa matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba kwana guda, gabanin masu sa ido a kan nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya su ziyarci ƙasar. Kamfanin dillancin labarai IRNA na Iran ya rawaito Muhammad Islami, shugaban hukumar makamashin nukuliya ta Iran, yana cewa a halin yanzu ƙarfin bunƙasar ƙasar ya kai fiye da 2 a tarihin wannan masana'anta. Ya ƙara da cewa makamashin nukuliya da samar da makamashin atomic suna da babban alfanun tattalin arziki ga ƙasar, suna kuma da tasiri wajen rage amfani da makamashin albarkatu da rage amfani da mai da iskar gas da kuma rage guba mai gurɓata muhalli. Hukumar kula da makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa da ke da helkwata a Vienna ta faɗa a ranar Laraba cewa wata tawagar ƙwararru za ta ziyarci Iran a yau Lahadi domin ƙoƙarin warware takaddama da aka samu wurin gano wasu abubuwa masu guba a wurare da ba a bayyana ba, inda aka ce ana gudanar da ayyukan nukuliyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojojin Somalia ta ce sojojin ƙasar tare da taimakon fararen hula sun gudanar da wani aiki akan kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab a yankin Shabele ta tsakiya, inda suka kashe mayakan Al-Shabab akalla 50. Wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar Somalia ta fitar a jiya Asabar ta ce an shirya kai farmaki da sojojin suka yi akan 'yan ta'addan ne a ƙauyen Darul Nisim da ke lardin Shabele ta tsakiya na ƙasar. Ƙauyen da ke wajen garin Adan Yabal, mai nisan kilomita 217 arewa da Mogadishu babban birnin ƙasar, an sami ƙaruwar ayyukan soja a cikin makonni da suka gabata. Shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud, wanda aka zaɓe shi a farkon wannan shekara, ya lashe takobi cewa zai yi fito na fito da ƙungiyar Al-Shabab.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna bitar shirin zauren VOA na ƙarshen shekara ta 2022. Yau za mu kawo muku maimaitin shirin farko wanda ya zo daga ƙasar Kamaru, inda aka tattauna maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da 'yan siyasar Kamaru suke takawa a rayuwar tasu. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin, Muhammad Awwal Garba. Muhammad, bismillah.
Da fatan cewa kowa da kowa nan cikin koshin lafiya. Yau ne wannan shiri zai karkace ne kasar Jamhuriyar Kamaru, inda za mu tattauna da matasa da kuma 'yan siyasa, sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma. Wannan yasa na gayyaci Alhaji Ali Danash, wanda yake shi mai fara ajini a jami'ar SDF ta ni John Burundi. Assalamu alaikum Ali Danash.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Ali Danash, secretary ne a SDF, regional na SDF. Da fatan dai zan amsa tambayoyinku kuma je ma al'umma amfani kwarai da gaske.
To madallah. Sannan kuma na tare da Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki.
Assalamu alaikum Alhaji Awwal Garba, da fatan kana lafiya. Ni Abubakar Adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum.
Na'am. Sai kuma Ismaila Muhammad, matashi dan siyasa a ƙasar Kamaru.
Eto, wa alaikum salam Malam Awwal Garba, barka madalla da ka hada mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa, musamman fagen siyasa da sauransu. Da kasance shugaban wato matasa na reshin anguwan Hausawa, musamman wato jam'iyyar NDP ne kai afwan.
To madalla. Sai kuma Baba Yaro, shugaban matasa ne a ƙasar Kamaru.
Mun gode da zuwa. Sunana Baba Yaro Ijesu Adamu, wanda kuka fi sani da haka. To mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka.
Na'am. Sannan kuma akwai Maimunatu Salu, ita kuma 'yar jarida ce a ƙasar Kamaru. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Awwalin, barka to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka, inda za mu yi ƙoƙari wato mu kwato haƙƙin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato haƙƙinsu.
To madalla. Sai kuma Fatima Hassan, ita ma 'yar jarida ce a ƙasar Kamaru.
Ma wa alaikum assalam Malam Awwal, madalla da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zauren. Muna farin cikin hakan. Kuma dai kamar yadda ka faɗa, sunana Fatima Hassan, yar jarida, musamman ma dai a nan ƙasar Kamaru.
To madalla. Sannan kuma akwai Fatima Hassan, matashiya, sannan wanda take da marayu guda hudu, sannan da ɗa guda ɗaya, wanda ta ɓangare biyu gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah. Saboda takwarorinta waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli, za ta ce wani abu akan wannan shiri. Assalamu alaikum.
Annabi alaikum salam wa rahmatullahi.
Sannan kuma kina koyi aikin jarida ko? To bismillah.
Sunana Fatima Hassan. Azanin ƙasar Kamaru a Douala.
To madalla Fatima Hassan. Sannan muna tare da matashi magidanci, shi kuma Abubakar Hassan. Assalamu alaikum Malam Abubakar Hassan.
Sunana Abubakar Hassan, matashi kuma magidanci wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka. Da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. To zan fara ta kanka, matashi kuma magidanci. A matsayinka na matashi magidanci, wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan, sannan kuma ta bangaren rike gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka?
Ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya Malam Awwal, kamar yadda kai min wannan tambaya ce mai mutukar muhimmanci. Sai da mas'ala yanzu da yake faruwa, matasa su ne jigon al'umma. Da zarar matasa sun lalace lalace to al'umma ta lalace to gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su a fi ba su a bangare daban-daban abin da ya shafi bangaren ilimi bangaren kasuwanci bangaren tarbiyya yau da kullum to matasa ya dace a ce an kula da su a ta wannan bangaren to gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni kalubalen da muka fi fuskanta mu matasa a wannan lokuta a wayannan zamaninnika ba zai wuce mas'aloli irin na siyasa ba mas'aloli na ƴan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na Afrika da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin zaka ga an bar matasan an watsar da su an wofantar da su ba a saurara su ba a abin nan din su an wulakantar da su da sauran su kuma duk wata mas'ala an ta taso zaka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau a ƙara tunkarar su a ƙara kokarin su ba da gudunmawa da sauran su amma ana cin zabe sai a yar da su to gaskiya wannan shine abin da yafi damuna game da ƴan siyasan mu yana da kyau ƴan siyasan mu su gane cewa matasa ba abin yarwa bane matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara yadan ya dace a ce gwamnatocin mu na siyasa su kula da matasa kuma su ba matasa kulawa ta musamman amma a bangare na ni gaskiya a bangare na ni magidanci ne kuma mai aure wanda nayi aure ina da yaya uku kuma cikin yardar Allah ina kula da su ina kokarin ba su tarbiyya ina kokarin kula da rayuwar su da ta mahaifiyar su saboda ni ma na san na taso a maraya na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu to amma cikin yardar Allah da yanda na samu kula ta ƴan uwa na samu kula ta karatu da nayi Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure har Allah ya bani ƴaƴa ni ma kuma zan kula da su kuma zan yi kokari in ba su tarbiyya dan Allah su ya yarda al'umma da shugabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu to haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar kuma ya ba wa ƴaƴansa da matar da zai aura tarbiyya da kuma ƴaƴansa to gaskiya dan takaitan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yanda nake kenan
to madalla yanzu kuma zamu karkata ta bangaren Fatima Hassan matashiya mai aure sanata da ita sata da marayu guda hudu kuma ta da guda daya wanda yake ta samu kalubale a cikin tafiya na zamantakewa na aurenta assalamu alaikum me zaki faɗa akan waɗannan marayu guda hudu da kike da su kin san ba ke kadai bace akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli ana bar musu yaya iyaye sun mutu su suke haula gangara su yi sinima mai lasu ciyar da su makarantar su sannan iskirar su lafiyar su komai akan uwa take yake to ke me zaki fada akan waɗannan abubuwan da su da ya zaka ke kina ciki wanda ya kamata a ce kin fada wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta kuma ya za a yi a magance
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abin da zan iya fada wato abin yana da matukar ban tausayi domin idan aka ce maraya akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a kasan kamaru suke ba a wani kasa daga wani kasa suke zuwa ala misali ni ina da yayata wannan mijin da ta aura zuwa yayi kaman yazo fatauci to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa bayan shi ma yayi aure ya samu ƴaƴa hudu Allah shi ma ya mishi rasuwa to wannan don Allah ya zai kasance bata san ma dangin bata san dangin uban iban wannan ƴaƴan ba ita tana zaune ne ga tanan ga yara an ba su kara zube ita za ta samu musu abin da za su ci za su je makaranta za su je boko to a ce idan bata tashi ba ba wanda za su tallafa mata ya wayannan tarbiyyar yaran za su kasance
dole a samu matsala
a samu matsala idan ba mai tawakkali ba sai ta shiga wani hali wayannan yaran ma sai su shiga wani hali ya kamata a ce ana kulawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yafi kulawa kaman marayu domin shi ma yana daukan wayannan marayun din ya kamata
to yanzu a bakwa samun tallafi ta bangaren wadansu kungiyoyi hakan nan wadanda suke zuwa da mustallafa wa marayu a handa ake ciki
akwai kungiyan da ake samu amma duk yanda za a yi a taimaka maka ba kamar yanda kake so ba akwai kungiyoyi domin akwai kungiyan da ni na sani da ni ma nake tafiya daukan kudin marayu to amma kungiyoyin din ba su da yawa basu da domin masu marayun din suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa ya kamata a ce sauran din ma domin idan kuka ga ma taimakon da ake yi sai kaman a watan azumi an fi taimako watan azumi za a dinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu, amma ya kamata a ce ana tafiya gida gida sabila da tarbiyyar yara, domin ana wul lissafin ana wul tunanin din ba kaman a ce ana kulawa da su ta fannin boko da makaranta.
Yanzu a matsayinki an shiga samu malayu guda hudu da kuma da guda daya wanda yake shi ma mahaifinsa daban, shekarun ki nawa kike da waɗannan nauyi a kanki?
Ni a yanzu shekara na 33. To ni ina ganin a bisabilillahi daidai gurgurdi ana taimaka mini, wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari akan su.
To amma akwai wani matsala da yake faruwa in kika kula, bayan mijinki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda mu, sannan mijinki kuma na biyu da kika aura shi ma yanzu kun zo ku rabu, ba shiga cewar kaman rayuwar ta ce shiga wani hali ba?
Yana saka ka shiga wani hali har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure a kanka, domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi maza ku yi hakuri sai a ce wajen kina da yara ba za a aure ki ba, domin kada ki dauko wannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan shi su ce su ba za su iya daukar nauyin su ba. To ana wani lissafin din ba shi bane,
ba shi wanda baka san wanda
zai taimaka mana, yana mai yuwa wannan yaran naka ba su bane za su taimaka maka don yau da gobe kayan Allah,
kuma in kai haka ma ka an taimaka wa
gani domin marayu abin taimaka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa marayu,
yace da wanda ya taimaka maraya da shi dan zauna haka a gidan Allah ko?
To ya kamata a ce kalman da ake fada a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za a aure su ba, kuna wato ana cire mana kwadayin aure a cikin zukatan.
To ba ki ga kaman cewan yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile waɗansu harkoki a gidan mai gida ba, wani kila ku iyaye mata ku nuna soyayyen ku ga wayannan ƴaƴan kuma da suke nan wanda uban su nan ba ku nuna musu wannan soyayyen ba, ga akwai dan wannan kalubalen ba?
Akan samu wayannan matsalolin din, amma wato abin an fi samun shi a wajen wayannan su yaran da aka zo aka samu shi su nuna cewon gidan su ne gidan mahaifinsu ne, she su nuna bambanci. To ke kuma uwa tausayi ne da ita, idan ta lura cewon wayannan ba su da mai tallafa musu marayu ne ai ba za ta yadda ba, to anan ake samu matsala.
To malala kafin dawo ga nake zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abubuwan da yake faruwa a kasar Kamaru, musamman Fatima Hassan ke ma dai kina layin matasa, sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da ƴaƴanki, kina kuma shiga lungu da sakoki da nuni waɗansu shirye-shirye, wani irin kalubale yake ganin cewa su mata ake bar musu musamman a yayin da suka zama zabinsu kuma suka aka rike su a gida ba sa sana'a ba sa komai, me kike wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman waɗansu labaru kuma gudanar da wasu ayyukan?
To madalla malam Awal, da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama, ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu, domin idan ka duba zaka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye, ɗan mata kuma sun koma karuwanci idan zan iya faɗa maka. Me yake kawo haka shi zamu duba. Idan ka duba kaga tarbiya baya taɓa yiwuwa sai idan akwai namiji, ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa. To daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu ku kuma ƴan uwan uba kun yi watsi da wayannan ƴaƴan, to tarbiya babu yanda za a ce uwa ita kadai ta tafiyar da tarbiya ba zai yiwu ba. A wani bangaren kuma idan ka duba musamman ma yadda muke tuntubar mata ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai musamman masu fuskantar irin wannan matsalan din, zaka ga mace ce miji ya mutu ya bar ta ba ta da kwakwaran sana'a, ko a wani lokacin ma mijin lokacin da yake raye ya hana ta saboda akwai maza waɗanda su ba su so matan su
saboda kishi,
da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba, wani ra'ayi ne dai na kansa da ya sani. Ka hana ta ba ta sana'a, daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa, ƴan uwanka ba su kulawa da ita, ba ta samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye, yanzu ya za ta yi ta kula da wayannan yaran, kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu. Saboda yanzu idan ka duba na san duk wanda yake bibiyar labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifar.
To a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye?
Kowa yana da laifi, kaga sarakuna suna da laifi a nasu bangaren gwamnati na da nata laifin sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta bangaren sakaci
to ya kamata kike ruwaito mana su
to yawa kaga a bangaren iyaye ke a matsayin ki na mahaifiya ke kike da alhakin tun da wannan ƴaƴan musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifin su ya rasu ke uwa ke kike zaune da ƴaƴan ki ya kamata a ce tun farko ma a matsayin ki na mahaifiya idan yara na tasowa kina hira da su kina jin hankalin su ta nan ne duk yanayin da ɗaya yake ciki zai dinka sanar da ke kaga sakaci muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo in ya dawo kuma ba za ki nemi san daga ina yake ba
abin da ya sauka kenan daga shirin da muka kawo daga kasar Kamaru inda aka tattauna da matasa da ƴan siyasa da kuma masu fashin baki a al'amuran yau da kullun akan matsalolin da suka shafi matasan idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da wakilin muryar Amurka a Kamaru Muhammad Awal Garba wanda ya jagoranci shirin da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda da fatan za a yi bukukuwan ƙarshen shekara lafiya mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi gata nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
Assalamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and ba muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
ni yar Plateau ce
jihar Plateau a ina a jihar Plateau
ni yar Lantan ce
ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
nayi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko
na kare secondary school ne kawai amma nayi karatu akan fruit sosai kuma nan je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfana cikin jiki duka na karanta su
to kaman me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a
domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine na shiga business din kuma business kade ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci basu san yanda suke ba suna zuwa muna koya musu
to menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi kika bar challantan kika taho nan Abuja
zuwa na Abuja ba don business din ba nazo ni ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan nayi amma da lokaci zamu kai shi Atlanta
to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki
gaskiya a Najeriya yanzu da baki da abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kan mu kai su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya
to yanzu kamar ake jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa
kamar wannan jarin na duka hada da machine din ba wai wannan kudin ne yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara
to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka
to da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25,30,40 da depend yanda muka samu amma mun samu aiki mu fita mu je wajen mu aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150,200
to Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kamar a wani guri kike zama a Abuja
na zama a Jikwai
a anguwar Jikwai
yes a Jikwai first street kuma haya akwai dan sauki wahalar motar ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500 tafiya da dawowa once
to kamar yanzu kina biyan kudin haya kamar kowane wata kamar nawa
kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,250 yeah depend on the flat
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya
to a gaida Mallam Sale shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.